hakim diye ko ikonu an tabi kuma Muhammad ya bana mun ci wasu mutane ne da aka tabi su da sunan Muhammad da sanin a yi sunan sai kallon da ya dole sallama iya yin ku sai da mu sai wannan suna ne domin ku ji labari a wajen wasu jokaye sai malaman Yahudawa sai Nasara cewa za a aiki wani dane wannan suna wanda zai mulki duniya ya yaɗa shari'a sai suka sanya wa ƴaƴansu irin wannan suna domin ƴaƴansu ne suka kunshe su ne sannan daga cikin ayyukan da Abdulmuttalib yayi wa manzon sallallahu alaihi wasallama Abdulmuttalib a wata riwaya shi ne ya masa kashiya a wata riwaya a wata riwayar kuma manzon sallallahu alaihi wasallama an aike shi ne da kashiyarsa sannan kuma daga cikin abubuwan da ya kasance tare da Abdulmuttalib lokacin gabanin rasulsa an yi sani da rashin ruwa ko ƙarancin ruwa Abdulmuttalib ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama yana ɗan ƙarami a gaba ruwa don Qurayshawa suna kewaye da shi zaje dakin Ka'aba ya jinjina manzo a jikin wannan Ka'aba a lokacin manzo ya daga idanunsa zuwa sama ya daga hannayensa zuwa sama cikin wanda yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba ɗauki wani lokaci ba nan da nan sama ya ɗauka tumare aka samu ruwan sama kama da bakin ƙwarya yanna Abdulmuttalib ya gane wa idanunsa gabanni da kunsa sakamakon haka ne Abu Talib shima ya kwaikwayi Abdulmuttalib kamar yadda zai zo a nan gaba ya yi amfani da manzo sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah a tsoron sama kamar yadda zai zo a nan gaba kaɗan a mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya gabata ya rasu gabanni a aike su ya rasu yana da shekara 25 a wani ƙauye yana da shekara 28 da kasar shi Abdulmuttalib shi ne uwa shi ne uba shi kuma Abdulmuttalib sai Allah ya mata cikawa kamar da muka bayyana jiya Zubadiya yana shekara 548 a lokacin da Abdulmuttalib ya rasu yana da shekara 110 sai kuma malamai kura suka ce yana da shekara sama da haka wato shekarunta sun fi 110 lokacin da Abdulmuttalib kuma ya rasu an binne shi ne a wani waje da ake kira Sahaje wannan waje a nan ne aka binne kakansa Husayn wanda ya gabata daga cikin jerin sunayen kakannin manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a jiyan a gurgurde mun yi bayanin manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi da ƴan uwa maza ko mata waɗanda aka aiko su tare domin shi kaɗai ne wajen mahaifiyarsa shi kaɗai ne kuma wajen mahaifinsa amma mai kidaya ya fi guda takwas waɗanda muka ce ƴan uwansa ne ya kai nuno ko shayarwa tare aka shayar da su daga cikin su mun bayyana uku daga cikin ƴaƴan Halimatu Sa'diyya ya ce tarihinta ya gabata a jiya su ne Abdullahi bin Harith da Ilaysa bin Harith da kuma Huzafa bint Harith ita ce Aishuma sannan kuma sauran ƴan uwanta ya yi nau'in shayarwa suna ɓangaren Suwaiba wasu malaman tarihi suna fara Abu Salma bin As daga cikin ƴan uwanta na shayarwa waɗanda Halima ta shayar a wannan ya kusa cewa yana da ƴan uwa na ɓangaren shayarwa guda 9 kenan in an hada da Abu Salma sauran kuma wanda suka hada da Hamza wanda suka hada da Masru kamar yadda muka bayyana jiya Suwaiba ita ce ta shayar da su suka kasance ƴan uwa ne na manzo sallallahu alaihi wasallama muna fata manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo a fato ya zo fato makka ya yaki makka makka ya kafa shiya karkashin sa kamar da zai zo a nan gaba insha Allah din binciki ko ibada kuma dan ta makru ya ce dan uwan ta ne zai shawara makru sai dai ko ibada aka ce ayi fato dan da dan ta makru din da baki din ku ko ku haka ne yin binciki ko da daga cikin dangin ka ko maka tantance a kai wani haka ce da baki din ku ba da yadda mai tsaro ne dukkan ku kuma a yau za mu shiga ba inda Abdul Muttalib Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa da Allah ya masa rasuwa sai gabanni ya rasu sai ya barwa ɗansa Abu Talib wanda shafifi ne na mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yanzu ya gabata shafifin sa ne ya bar masa wasiya ya ce to wannan ɗan nan nawa ka kula da shi sosai gashi gashi kuma kana ganin abubuwan da suka kasance a tattare da shi kuma suke kan kasancewa na bar maka shi wasiya ka kula da shi sannan kuma ya ce na bar maka shugabancin shayar da alhazai ruwan zamzam ya ce sannan kuma na barwa Zubair wato ɗan uwan shi Abu Talib ya ce shugabancin kula da ɗakin Kaaba da kuma jagoran shi a nan ne ya yi wasiya Abdul Muttalib Allah ya masa cikawa bayan Allah ya masa cikawa ƴaƴansa mata waɗanda muka bayyana a jiya kowace daga cikinsu ta yi masa kasida na rasa'i ko kuma na kuka saboda rasuwarsa idan nan kasido nasu duka ibn Hisham da kuma ibn Ishaq a cikin kuransu sai rawaito waɗannan kasido waɗanda sukewa mahaifinsu Abdul Muttalib rasa'a daga nan yanzu manzo sallallahu alaihi wasallama rininsa da wasiyar kakansa ya koma hannun babbansa Abu Talib kamar yadda ake da buƙatan a sani wadancan nasabansa da muka bayyana akwai Muhammadu Nashi Al-Mu'tazili ya yi wata kasida kasidiya da ke a cikin wannan kasida sai da ya ambata mana kakannin manzo sallallahu alaihi wasallama da muka ambata jiya su 48 a cikin wannan kasida da wanda yake buƙatan kasida sai ya zo da littafin tahzibul kamal na Al-Hafidh Ibn Hajar ya kawo kasidar da baki ɗinsa a za mu ci gaba bayan mun tattauna abubuwan da ya gabata a jiya bayan manzo sallallahu alaihi wasallama ya dawo hannun babbansa da lolo yana da shekara 8 Abu Talib babbansa ya ci gaba da karrama shi da kula da shi da mayar da hankali a kansa kamar yadda ya ga mahaifinsa Abdul Muttalib ya ke kula da shi kamar yadda ya kamata shi ma ya ci gaba da kula da manzo sallallahu alaihi wasallama sai dai shi Abu Talib mutum mai talaka kuma mai yawan yara yana da yara da yawa kuma yana da ƙarancin dukiya sakamakon haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake zuwa yake kiwon dabbobin ƙarshawar makka a bisa wani dada da suke yi musamman domin ya taimakawa babbansa Abu Talib ya zo rikon ƴaƴansa kasancewa mai ƙaramin ƙarfi ne shi ne hadisin da mutumin da ashabu sunan da wasu malaman hadisi suka rawaito manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanam qila wa anta ya rasulullah qala wa ana ra'aytuha bi quraish ala qararu manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani annabi da Allah zai aiko ta ci yayi kiwon tumaki alghanam sai suka ce mata har kai ma ta yi kiwon tumaki sai ya ce eh ni ma na yi yakarciyawa kiwon tumaki a bisa wani dada da muka kadace tsakanina da ku bai zo ya yi haka ne saboda ya taimakawa bakan sabu tsari kamar yadda muka faɗa sannan kuma ya tarbiyyantar da kansa a kan neman halal malaman sun tabi hikimar kiwon da annabawa suke wa tumaki cewa saudar da su ne Allah subhanahu wata'ala yake yi da kuma tada musu da jagorancin al'umma gabannin su jagoranci al'umma ko jama'a Allah subhanahu wata'ala ya sanya tumaki a hannun su domin koyi jagoranci ta hanyar kiwon tumaki a lokacin da mutum ya kasa yana kiwo zai dinga kaitayawa dabbobin da ya yi wa kiwo sannan kuma zai saba halaye kala-kala kuma zai saba da juriya kasancewar dabbobi abu ne wanda ba su da hankali abu ne wanda ba sa yin magana in har mutum ya saba da kiwon dabbobi duk da abubuwa ne marasa hankali ba sa magana to kiwon mutane da jagorancin su kuma zai zo mata a sauƙaƙe sakamakon haka ne kowanne annabi kowanne manzo sai ya yi kiwon tumaki kamar yadda manzo ya ce ni ma na yi wa ƙwarewa kiwon tumaki a bisa wani lada da muka tsadace da su hakanan kuma shi Abu Talib sai ya ga wannan kiwo da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi ana dan bashi lada da yake taimakawa bakanta da zai wadatar kamar yadda ake bukata ba saboda ba wani hukun kirki ne na kiyayi ake biyan sa ba saboda haka shi Abu Talib sai ya ga ya dace ya hada manzo sallallahu alaihi wasallama da Khadija kasancewar Khadija tana neman amintattu waɗanda take danka musu dukiya domin su je su yi kasuwanci su raba ribar tare to Abu Talib da ya ga haka sai ya ce to me zai hana ya zo ya tunkiri Khadija ya ce ga ɗan gidan kaninka nan wanda shahararre ne da amana me zai hana ka ba shi dukiya ya mata kasuwanci su raba ribar saboda ta wannan hanya za a samu dukiya wanda shi Abu Talib nauyinka zai ragu shi yasa wani marubuci wanda yake arme ne wanda ya rubutu a tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama duka kasancewa arme ne masiyin manzo a wannan waje yanke shafi kuma wannan arme ana kiransa wayo mutawayo ya rubuta wani littafi ne a turan shi cikin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama mai suna the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato rayuwar Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan littafi na shi the life of Muhammad yake cewa Muhammad bai kasance mutum ne mai kwaɗayi ko mai son duniya ba kiwon dabbobi da yake wa mutanen Makka a kan wani lada da kasuwancin da yake wa Khadija yana yi ne da umarnin bakkansa domin bakkansa din ya samu sauƙi wato rage nauyin da yake kansa to ko da shi mutumin mai zo ne sallallahu alaihi wasallama wannan abu da yake da gaskiya ne manzo sallallahu alaihi wasallama ba mai son duniya ba ne ba duniya ne yake jamin sa ba shi ya fidda al'umma ne a gabansa kiwon nan da ya yi da kuma kasuwancin da yake wa Khadija duk a sanadiyar bakansa ne a bukari a wata riwaya wasu malaman tarihi suke cewa Khadija ce da kanta da ta ji labarin ana lakabawa manzon sallallahu alaihi wasallam al-amin yace wane ne wannan wanda har ake masa lakabi al-amin ba samu a cikin samarin karshawa wanda ake masa wannan lakabi ba yace tana so ta gaishe aka kira mata manzon sallallahu alaihi wasallam anan sai kuma ya yi jawa ta bawa manzon sallallahu alaihi wasallam ya mata kasuwanci tsakanin Makka da Sham saboda girman manzon sallallahu alaihi wasallam sai ta hada masa da wani bawan sa wanda yake da suna Maisara cewa wannan bawa ba shi da aiki illa yi wa manzon hidima yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam hidima har ya gudanar da harkokin kasuwancinsa wato tsakanin wato Sham da kuma Makka daga dangin mutallako tarihi tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma Maisara zuwa Sham ya kamata mu bayani tafiyar shi Abu Talib da manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa Sham a karo na farko domin shi Abu Talib ya kasance kamar yadda muka bayyana mutum ne mai yawan nauyi kuma yana kan bige-bigen sa zuwa Sham a wannan lokaci da ya shirya zai shiga ayarin karshe ya zo Sham domin ya yi shi musulya ya dan samu wani abu da zai tafi manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin kuka yake kuka baya son ya rabu da shi saboda shaƙuwarsa to a ƙarshe dai shi Abu Talib ya ajiye shawararsa ko kuma ya ɗaura aniyar zai tafi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa Sham saboda dukkan da yake baya son su rabu sai ya bar manzo sallallahu alaihi wasallama suka fuskanci Sham da suka shiga fuskanci Sham suka tafi akwai wani malami ƙwararre a cikin addinin Nasraniya ko a cikin Nasara wanda saboda korewarsa ake kiransa Bahira ma'anar Bahira a yaren Ibriya shi ne alimin Mutabahir ma'ana ƙwararren malami wanda ya zuku a cikin ilimi shi ne ma'anar Bahira a lokacin da ya ga ayarin Qurayshawa sun taho sai ya hangi manzo a cikin wannan ayarin ya hange su ya lura cewa jajimare suna masa illa wani haske yana fita a jikinsa shi kuma wannan ƙwararren malami Bahira ya kafa gidan bautansa ne wanda ake kiransa da larabci Sauma a hanyar Sham domin ya karanta a cikin littafi mai tsarki ko kuma injila cewa manzo da za a aiko shi ƙarshen zamani zai biyo ta wannan hanya ya je kasuwar Sham shi kuma zai tare wannan hanya ya yi gidan bautansa a wajen a duk lokacin da ayarin ƙwararrawa za su fice sai ya tsaya ya yi shakki ya yi bincike ko zai ga wannan yaro wanda yake jiran zuwansa ya ɗauki shekaru ɗaruruka yana wannan wajen domin yana ɗaya daga cikin waɗanda Salmanu Farisi ya zo ya zauna a gunsa yana neman addinin musulunci wanda shi ne yayi wa Salmanu Farisi jarabcin ɗin cewa ya koma ya zo ƙasashen Larabawa ko garuruwan Larabawa ya zauna a nan ne za a aiko manzo sallallahu alaihi wasallam to da ya ga wannan alama nan take sai ya zo ya kira cikin ayarin Qurayshawa ya ce to kada ku bar wannan waje akwai walima ko kuma abinci na musamman da na shirya sai wani balarabe da ke fi masu tunani ne mai zuku sai ya ce ya Bahira inna laka al-yawma sha'anun ya ce inna laka al-yawma sha'anun ya ce kana da wani lamari na musamman a yau ɗin nan وكنا نقضي ولم تسمع لنا طعاما الا اليوم بالدقوة منا في أن هيا لا يمر كما منا زمن كان زمن بكتب شيئا منا أبوشي كاتو يتعي أبوشي أبوشي با سيلي بلي أتين أبو أيرنا سيكي بسيان كاتو ينار بيشي لون أبوشي سيكي كي إلا أسم أبوشي من بلشي dukkan ku kananan ku da manyan ku da sama samarin ku ga baki da ku hadu ku shi wannan abin shi domin yana so da tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran adamomi da ya rubu masa tabbata aka zo aka fara shi wannan abin shi bai ga dani da yake ɗauke da wata alama daga cikin alamomin da yake so ya gani ba sai yace lalle ne ni na umarce ku ne da yaran ku da samarin ku da manyan ku duka ku zo ku ci wannan abin shi sai wani yace mata ai babu wani wanda bai zo yin abin shi nan naka ba sai dai wani yaro wanda yake tsaye a can gindin bishiya sai Bahira ya je wannan gindin bishiya sai ya je rokunan waɗannan bishiya din a lokacin da mai zai karkata rokunan kuma za su karkata ɗan ganin ka domin su masa ruwa alaihi salatu wa salam sannan kuma bai tsaya a haka ba gajima rokuna kekkewayawa a ɓangaren wannan bishiya ɗin duk da kowane mure shi ta canza ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama illa amma ga kuma jajinare su ma suna cikin yara sai ya zo ya ce ma ba mu hazar ilam in ji Bahira ya ce to me yasa wannan yaro da ka kira shi ya zo ya ci abincin nan ba suka ce yaro ne karami mai karamin shekaru kunya ne da shi ne kunya ne to wannan shi ma wata alama ce daga cikin alamomin da yake so ya gani manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kunya ga kuma alamomin da ya gani a lokacin da yake karkashin wannan bishiya shi kenan bayan an gama shi wannan abin shi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama an kira shi shi ma ya ci wannan abin shi sai da jira ya kama hannunsa ya ja shi ya koma gefe da shi sai ya ce masa as'aluka بالله والعزة وهل كنت كذا وكذا 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 يجي إلا روحهم كذا جرد لا تبعزة كذا أمين أب كذا 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 سنة كتن شيئا تعليل في ثم نجي صلى الله عليه وسلم يجي لا أخبرك ما سألتني بالله والعزة يجي بزن باك بيان كومي أتينا با muddin kare ce ne ne in baka saboda darajar da ka yi hujja to wannan ma wata alama ce ne da shi alamomin da yake bukata yake cewa fa wallahi laysa hunaka shay'un abrad ilayya min juma yake kabbi ya dangare abin da nake ci nake tamanta kamar wadannan juma ka guda biyu da kare ce ne da shi ba sai da jira ya shiru ya ce billahi an sa'alika fa akhbirni an sha'alika ya ce ina roƙonka da Allah su kaɗai ka ba ni labarin lamurrukanka lokacin da kake yin bacci wasu mutane kaza da kaza suna zuwa suna kiyon ka suna kula da kai yanzu sallallahu alaihi wasallama ya ce eh kada ku manta yana ɗaya daga cikin abubuwan da halimatu sa'diyya take gani har ko ke faɗa yace a lokacin da kike tare da yara ɗan uwanka akwai bishiyoyi da za su zo a lokacin da kike yi fitsari ko kuma ba haya su kubbi a inda kike zuwa su kakkare ka sai yace eh ya tambaye shi abubuwa daban-daban masu yawa ban fi sannan bayi abu sallama ya ce eh haka ne kuma ɗin abubuwa suna bayyana a tattare da ni daga nan kuma sai ya ce masa sai zaka yi alfarma ka duda mai kafin ka gani sai shi sai shi mata kafin ka sai ga khatam na annabta alayhi salatu wassalam ina tattaunawa da manzon sallallahu alaihi wasallam sai Abu Talib ya tafi daga din da ake shi a din shi sai ya tafi sai ya ce masa ma ba muka biyana bi haza me ya hada ka da wannan yaron ba me ya hada ka da shi shi kenan sai ya ce masa a anta abuka a anta abuhu wannan yaron kai ne babanta sai ya ce ma haza ibni sai ce ai dana ne wannan sai ya ce wa ma yanzu an yakuna lihaza lihulani abu hayy bayira yake mata ai bai cancanta bai kamata a ce wannan yaron yana da mahaifi ne din ba yake mata haka saboda alamomin da yake ya tabbatar duk sun tabbata da sauran alamomin kuma da bai sani ba to shi ma haka ne saboda da shin alamomi mahaifi su zai rasu da bannin a su sai ya ce da dakta yake haza ibnu akhi yake gaskiya kake ce wannan dan dan uwana ne ba dana ne na ciki na ba to sai ya ce to shawaran da zan baka marmaja ka gama abin da ya kawo ka a sham ka ɗauke shi ka zauna da shi maka kamar yanda ni nake bincikanta nake nemanta shekara da shekaru in haɗu da shi don mai imani da shi to akwai wasu wanda su ma sun watsu daga cikin nasara da yahudu suna nemanta ba don su imani da shi ba ya ce don su kashe shi kuma waɗannan alamomi da ni na gano shi da su wasu ta su ma sun karanta a cikin littattafai sun gano shi saboda haka marmar za ka zama abin da za ka yi ka koma ainihin da shi shi zuwa ainihin maka zai wa ainihin Abu Talib wannan nasiha wanda yake da muhimmancin gaske bayan Abu Talib ya ɗauki manzo sallallahu alaihi wasallam ya fice da shi bai wuce wasu mintuna ba kalilan sai wasu ƙwararru masanan injila da asaura sun uku sai suka zo suka samu dabura suka ce a irin wannan rana muna sa ran shugaban wannan al'umma wanda idan ya zo zai karasa sarautar mu zai shigo sham a cikin waɗannan ranaku zai dafa ai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mu yake cewa alladina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san yaransu sai da hirayen shi saboda idan ya ce a'a sun san ya san shi ma sun ya ce eh kuma ba mamaki su bi bayansa su ji bayan su kashe shi sai su nemi kashe shi
saura yanzu yana da suna Zurayr ko kuma sunansa Tammam ko kuma daga cikinsu sunansa Jarir malamai ne manya-manya shi dai sun fahira ba sai ya ce musu gaskiya ne wannan abin da kuka faɗa ya shigo sham yanzu nan na rabu da shi amma ya ce musu uzakkirukum Allah fala tamassuhu bisu ya ce ina tunatar da ku Allah a kansa ina tunatar da ku Allah a kansa kada ku shafe shi da wani mummunan abu ya musu wa'azi ya musu wa'azi bayan ya gama yi musu wa'azi sai suka fice ake ko da suka fice kamar yanda dalibin Bahira yake rawaito mana shi ta cikin kasuwanni suke yi duk yaron da suka gani ne shi dai shekarunsa su kama shi su tincike shi suka yi ta bincike a cikin wannan kasuwa Allah ya sa shi Abu Talib tuntuni ya dauki shawarar Bahira ya fice da shi zuwa hanyar Makka dalibin Bahira mazhabi ke rawaito mana da suka je suka binciko suka rasa shi suka dan haushi dan haushi suka dawo suka kashe shi da hira din dan haushi suka zo suka kashe da hira wannan shi ne kauli na sahihi wanda shi dalibin sa mazhab ya rawaito wanda kuma al-Hafiz bin Hajar al-Kitab al-Isaba fi tamyiz as-sahaba yake cewa ban san lamarin Bahira ba ya tarar da risala ko kuma bai tarar ba abinda yake nufi da haka shi abinda zai rajjaha shi ne Bahira wakile Yahudawa suka kashe shi saboda haushin shi sakin din manzo sun rasa shi an gane yake cewa amma Ibnu Manja a cikin littafin sa as-sahaba yace ya sanya shi cikin jerin sunayen sahabbai waɗanda ya fara su ya ba da tarihin su a cikin wannan littafin nashi sayyidi a wata risala ta musamman da yayi akan Bahira yake cewa Ibnu Manja watakila ya saka Bahira cikin jerin sahaba ne domin ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gan shi da idanunsa to shi ne ake kira sahabi ta wannan wajihi ne Ibnu Manda ya shigar da shi cikin sahaba amma ala qawli sahihi yace Bahira an yi masa kisa ne na zila saboda haushin waɗanda suka zo suka same shi da farko sun nemi manzo sallallahu alaihi wasallama ba su same shi ba wannan shi ne Bahira wannan shi ne alamomin da shi Bahira ya gani a manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ba dan Bahira ya ba da shawara ga Abu Talib ba Allah ne ya san abin da zai biyo baya domin Allah subhanahu wa ta'ala tuntuni ya shirya zai hanyoyi da sababai da zai kiyaye manzonsa sallallahu alaihi wasallama sai Abu Talib ya dawo da manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa Makka da ya dawo da shi ainihin Makka a nan ne bayanin da muka yi a ɗazu ya shigo na ƙoƙarin haɗa shi da Khadija su zo su yi kasuwanci tare a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya tafi tare da babansa zuwa can yana da shekaru 12 ne a wannan lokaci a lokacin da kuma ya yi ƙoƙarin haɗa shi da Khadija yana da shekara 25 domin lokacin ya zama saurayi ya yi girma yadda zai iya kare kansa sannan kuma ya iya zai iya yin kasuwanci a wannan lokaci sai Khadija ta ba shi kuɗi da kayan kasuwanci masu yawa ta haɗa shi da yaronta mai tsara ta tura su Sham domin su je su yi kasuwanci abinda aka samu na riba kuma su raba kamar yadda muka bayyana wannan shawara ce da tunanin Abu Talib manzo sallallahu alaihi wasallama ya bi umarnin babbansa daga nan manzo sallallahu alaihi wasallama da Maisara suka tunkari hanyar Sham Maisara ya rawaito mana da kansa yake cewa tunda muka fara tafiya da manzo sallallahu alaihi wasallama nake ganin mala'iku guda biyu ɗaya hannunsa a ɓangaren sa na dama ɗaya kuma a ɓangaren sa na hagu suna kula da shi kuma a duk lokacin da rana ta fito a tafiyar da muke yi gajimare suna tafiya ta inda shi manzo sallallahu alaihi wasallama yake tafiya muna nan a haka har muka isa Sham yake da muka isa Sham sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya aike ni ya zauna a gindin wata bishiya ina dawowa sai muka hadu da wani malami kada ku kumanta a wancan lokaci ko wancan zamani malamai suna cikin Yahudawa ne ko kuma Nasara dan su ne wadanda Allah ya saukar musu da littafi da muka hadu da su sai yake nini ka san wanda yake zaune a gindin bishiyar nan sai yake eh nake masa eh na sani sai yake cewa ma jalasa ta ta hadi shajara illa nabiyyu wannan yake ni ai babu wani mutumin da zai zo ya iya zama a karkashin wannan bishiya yake sai in mutumin manzo ne ko annabi ne yake anan ne na mayar da hankali na san abubuwan da nake gani ba banza bane yake ina nan tare da shi ina ganin abubuwan mamaki daban-daban mukai siyar da abin da muka zo da shi na kaya yace cinikin da muka yi dukkan waɗanda Khadija take hada ni da su nake raka su ban taba raka wani da yayin ciniki ya samu riba ne yawa irin sa ba alayhi salatu wa salam yace sai muka dawo a wajen dawowa ma ina ganin abubuwan mamaki kala-kala muna dawowa yake sai ni kira sayyidata Khadija gefe na fato labarin dukkan abin da na gani a tattare da shi yace wannan shi ne abin da ya janyo take kwaɗayin take son shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bayan Khadija ta ji abubuwan al'ajabi da mai fara ya gane wa idanunsa sai ta kirawo wata ƴar uwarta wacce take da suna Nafisa bintu Munya sai Khadija ta aike ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama take mata kije ki bayyana mata ba tare da kin nuna cewa ni ne na aike ki ba sai Nafisa ta je gun manzo sallallahu alaihi wasallama take idan wata mata wacce take kowace mace daraja a cikin Quraishawa take kowace mace kyau a cikin Quraishawa take kowace mace nasaba a cikin Quraishawa take kowace mace hasab a cikin Quraishawa take kowace mace dukiya a cikin Quraishawa idan ta aure ta za ta aure ta sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace ita ce ta turo ki ita ta turo ki ki zo ki gaya mini haka alaihi salatu wasalam kun ga wani abu ne wanda aka shirya sannan kuma daga cikin irhasat nashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi sai kin shiru sai yace ki je ki ce mata iri na ba shi da sadakin da zai ba ta aure ta wannan magana ne ko an tare cikin hikima ma'ana ya amince zai aure ta amma shi a gaba Abu Talib yake kuma mai karamin karfi ne ba irin sa ba shi da sadakin da ainihin zai ba ta daga nan ita Khadija da kanta ta aika bakanta mai suna Amr ibn Asad yake ya samu Abu Talib yake Abu Talib ka san Khadija ka san manyan mutane waɗanda suka buƙaci su aure ta amma ta ƙi Abu Talib yake to kana buƙatan ɗanka ya aure ta Abu Talib yake marhaba da wannan abu da take nema a nan ne Amr ibn Asad da kuma Waraka ibn Nawfal wanda bayaninsa zai zo insha Allahu gobe wanda shi ma bafta ne a wajen Khadija a ɓangaren Khadija sai kuma Abu Talib da kuma Hamza a ɓangaren manzo sallallahu alaihi wasallama suka zo Abu Talib yayi kutuba a bisa Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma waraka ga Bilal ina bangaren Khadija yayi ilqa'in irin wannan kutuba ya bayyana darajojin Khadija da komai da komai anan ne sai aka daura wa manzo sallallahu alaihi wasallam aure tare da Khadija Khadija inda mun zo bayani ta ita ce Khadija bintu Khuwaylid wato sunan mahaifinta shine Khuwaylid wato ita ce Khadija bintu Khuwaylid sannan kuma shi kuma Khuwaylid shine bin Asad shi kuma Asad bin Abdul Uzza shi kuma Abdul Uzza bin Qusay shi wannan Qusay shine wanda muka ambace shi a cikin jerin kakannin manzo sallallahu alaihi wasallam kenan nasabar Khadija da shi manzo sallallahu alaihi wasallam kansa suna haɗuwa ne daga kakansa Qusay kakansa Qusay a nan ne Khadija da shi manzo sallallahu alaihi wasallam suke haɗuwa a lokacin da manzo suka yi aure da Khadija tana da shekara 40 sannan kuma shi yana da shekara 25 kamar yadda ya gabata wannan wata sunna ce mai ƙarfi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan al'umma ya cewa ya halatta saurayi ya auri badawara ya ita taɓa yin aure sannan kuma da kuka ji cewa an ce Khadija tana da shekara 40 to mata masu shekara 40 a wancan zamani a wancan lokaci ba kaman mata masu shekara 40 ne a cikin wannan zamani ba saboda kada ku manta a wancan zamani ana dadewa a duniya saboda haka Khadija duka tana da shekara 40 a wancan lokaci budurwa da take ji da kanta wajen cika ko kyau a wannan zamani ko farcinta ko jigajigan inda Khadija ta taka a kyau da daraja da sifofi ba ta yi saka shigar ba domin mutane a lokacin da suka ji an ce tana da shekara 40 za su turanta abin ne da yadda ake cikin wannan zamani to abin ba haka yake ba an gane ai gabanin ta auri manzo sallallahu alaihi wasallama Khadija ta auri wasu mutane guda biyu wanda na farko wanda ainihin ya aure ta daga cikin mazaje wato shi ne Atiqa bin Ais shi ne ya fara auren Khadija tana budurwa sai ta aifa masa ɗa wanda yake da suna Hind namiji ne saboda Larabawa suna kiran namiji da Hind suna kiran kuma mace da Hind sannan kuma ya rasu sai ta auri wanda ake kiransa Abu Hala da ta aure shi sai ta aifa mata da ta mai suna Hind da kuma Hala ma'ana ta aifa mata 'ya'ya biyu kenan Khadija gabanin ta auri manzo sallallahu alaihi wasallama ta yi aure biyu sannan kuma ta haifi yara guda uku saboda haka waɗannan yara guda uku Hind guda biyu da kuma Hala ɗan uwa ne na wajen uwa da ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wasallama sannan Khadija tunda manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bai taɓa yi mata kishiya ba saboda karrama ta da kuma ainihin girmama ta sannan kuma zai zo a can ƙarshe duk ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wasallama ita ce ta haife su banda Ibrahim wanda Mariya ita ce ta haife shi kamar yadda zamu zo mu yi bayani a lokacin da zamu zo mu yi bayani a kan ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wasallam bayan manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure Khadija kamar yadda muka bayyana a lokacin yana da shekara 25 ita kuma tana da shekara 40 kamar yadda ya gabata sai wani abu shahararre ya kasance baya da haka abinda ake kiransa da harbul tijar. Wannan harbul tijar ya kasance ne gabanin manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure Khadija a kaulin wasu malaman sira, a wasu kuma kaulin wasu kuma bayan ya aure ta. Abinda ake nufi da harbul tijar shine yaki ne wanda yake na keke haji ko na rashin mutunci ko na saba wa Allah, shine yake kiransa harbul tijar. Harbul tijar yaki ne kamar yadda kowa ya sani, al-tijar mazari ne na fajara, mazari ne na fajara, kuma yana zuwa mufajara. Abinda yake nufi da mufajara a hadu a saba wa Allah ko a tafsa rashin mutunci shine mufajara ko kuma al-tijar. Wannan yaki wanda yake kira ta harfi tijar ya kasance a cikin tarihin Larabawa har ta hudu. Kashi na farko ya kasance tsakanin kabilar Kinana da Hawazin, aka yi wannan yaki. Kashi na biyu kuma ya kasance tsakanin Quraysh, kabilar Quraysh da kuma Hawazin. Kashi na uku kuma ya kara kasancewa tsakanin Kinana da Hawazin. Kashi na hudu wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya halarta da kansa, sai ya kasance tsakanin Kinana da Quraysh a ɗaya ɓangaren kuma da kai, ma'ana Kinana da Quraysh a lokacin kansu a haɗe, sai kuma kabilar kai a tsakaninsu ne wannan yaki ya kasance. Sababbin ainihin wannan yaki kuwa shine akwai wani sarkin Larabawa wanda ake kiransa An-Nu'man bin Munzir. An-Nu'man bin Munzir ya haɗa raƙuma ɗauke da kayan kasuwanci, zai tura suku Ukas, wani kasuwa na Bada Koli wanda take ci a kowace shekara. A wannan lokaci da shirya wannan kayan na kasuwanci, sai ya ce manyuji zuli, yake wane ne zai je ya fitar da ya kai min waɗannan kayayyaki na kasuwanci zuwa ga suku Ukas. Lokacin da yayi wannan magana, a wajen akwai wasu mutane guda biyu. Akwai wani da ake kiransa Al-Bahar wanda yana daga kabilar Kinana, akwai kuma wanda ake kiransa Urwatur Rahab, shi kuma yana cikin kabila na Qais, yana cikin kabila na Qais. A lokacin da An-Nu'man bin Munzir ya ce wa zai kai mun waɗannan kaya zuwa ga kasuwar Ukas, shi kenan Al-Bahar, sai ya ce ana ujizuha ala Kinana, yake ni zan ɗau waɗannan kayayyakin kasuwanci in kai wa ‘yan kasuwan Kinana, mana ‘yan kasuwa a tajirai na Kinana, yake zai cewa mana na kabilar su. Shi An-Nu'man bin Munzir yake cewa ana uridu alladhi yujizu hali jami'in nasi la li Kinana wahdaha, yake ina son ni wanda zai kai kayan kasuwan Kinana ga dukkan ‘yan kasuwa ba wai Kinana kawai ba. Sai shi wannan Urwatur Rahal, Urwatur Rahal sai yace a kalbun khali'un yujizu halata, yace wannan kaskantaccen kare wanda saboda kaskancinsa ma ‘yan uwansa ma suka kiji suka kore shi, shi za ka ba wa ya kai masa kayan kasuwanci ga wa zai siya, in ji Urwatur Rahal. Da kun ga wannan tsokana ne, kamar yadda mun bayyana a daccen da muka yi na biyu, Laraba mutane ne waɗanda suke da tsokana masu tada fitintinu. Hakika abinda Urwatul Rahal ya faɗa haka yake, amma faɗansa a wannan lokaci tada fitina ne. Shi Al-Bahar mutum ne fitinanne, ya ta janyo wa kabilunsa yaƙe-yaƙe, har kabilunsa ɗin suka kore shi, suka ce in ba mu kore shi ba ba za mu samu zaman lafiya ba. Saboda haka ne shi Urwatul Rahal yake masa haka ɗin. A sakamakon haka shi Al-Bahar ya yanke a zuciyarsa, yake jin haushi, yake cewa bari ai za mu kewaya wani zuwa zuciyarsa, in na ga ba kowa zan cikin shi, inda ni ya wulaƙanta ni ya zaga a gaban Nu'man bin Munzir. Ba yana fakonsa yana fakonsa, sai da ya ɗan gefe sai ga ba kowa. A lokacin da ya gabana kawai sai ya ɗauko wuka ya takawa ko ya kashe shi wannan Urwatul Rahal, Al-Bahar ya kashe shi. yana kace shi sai labari ya isa kinana sai labari ya isa kai shi ta sai kai suka ce to ko da muna cikin asharul haram wanda ba a yi yaki ba za mu koma gida ba sai mun je mun dauki fansan kurwatul rahal wanda aka kace mana saboda aka suka taru kabilun su na kai su baki daya sai suka tinkare wato banu kinana da suka tinkare su su kuma banu kinana suna tare da Quraishawa anan aka zo aka taru aka yi fada aka yi tafi wannan kace da fadan nan da aka yi a cikin shahrul haram wato wannan da ba halitta a yaki ba to wannan ne yasa ake kiran wannan yaki din da suna harbi da dalilin kawo shi cikin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadartu harbar tijar ambulu ala umumai yake na hadarci harbar tijar wanda Quraishawa suka yi yake amma ni halarta na ba wai na je ina yin abin da suke yi bane ina karewa babbanina wato tsara da kuma harbe ne da ake kawo musu wannan yana nuna manzo sallallahu alaihi wasallama gurgo ne kuma ba mutsore shi bane domin ana yaki shi ya je ya san wannan harkar su ce ta jahiliya a kake juna kuma kisa a wajen tarin haram ya san ba kyau kita ma kabla lubuwa ne yake ni na je ne saboda in kare babbanina da hare-haren da za a samu yake wannan shi ne dalilin da ya sa na je wato harbi da sai bayan kuma shi harbin tijar bayan harbin tijar sai wani abu shahararre kuma wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya halarta ya zo ya faru wannan abu kuwa shi kuma suna kiransa hulful hudud ma'anarsa kuwa shi ne yarjejeniya da haɗuwa na kawo zaman lafiya ko kuma taimakon dukkan wanda aka zalunta dalilin yin wannan yarjejeniya kuwa shi ne wani mutum ne ya zo da kayan kasuwancinsa daga kabilar zabi da ya zo da kayan kasuwancinsa sai al'as bin wa'id ya fi wannan kaya al'as bin wa'id shi ne ma'aikin amr bin al'as sai daga cikin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam shi kenan da ya fi kayan wannan mutum da ya zo daga kabilar zabi sai ya nuna masa jin karfi sai ya hana shi kuɗinsa da ya hana shi kuɗinsa yana da hulafa a cikin maka hulafa su ne waɗanda kuka yi yarjejeniya kuka yi alƙawari tare da su idan wani abu ya same ku za su zo su taimaka muku in kuma wani abu ya same su za ku zo ku taimaka muku to a wannan lokaci ya zo kun hulafa nashi wanda sun haɗa da kabilu manya-manya guda hudu akwai kabilar banu makhzum akwai kabila ta banu adi akwai kabila ta banu jumh akwai kuma kabila ta banu sa'ad waɗannan kabilu guda hudu dukkansu hulafa ne na shi wannan mutumin da a al'as bin wa'il ya fi kayan kasuwancin sa ya hana shi kuɗi su kuma da suka zo su kuma da ya zo ya nemi taimakon su sai suka ki taimaka masa suka rabu da shi saboda shi kaɗai ne inda su da yawa ne kabilun su ne gaba ki dai suka zo basu isa su hana su ki taimakon su ba domin sun san rashin taimakon su din zai janyo musu wani abu a nan gaba amma da suka ga shi kaɗai ne sai suka rabu da shi ya rasa yadda zai yi gaji an ci kayan sa an hana shi kuɗin wannan yana ɗaya daga cikin nau'o'in zalunci da ake lokacin jahiliya da banna addinin musulunci kamar yadda muka bayyana daga baya to sakamakon haka sai ya je ya hau wani dutse wanda ake kiransa Jabal Bani Qais ya hau kan wannan dutse ya yi ta kira wanda duk mutanen Makka suna ji yana cewa ya ku mutanen Makka ya ku Quraishawa kuna gani da idanunku wani daga cikinku zai fito ya zalunce ni ni ina bako alhali shin zarafin bako abu ne wanda yake ba shi da kyau girmama bako kuma abu ne wanda yake da kyau shika na sai suka ji wannan ya kuwa da shi wannan mutum daga kabilar Zabir yake yi duk sai suka furfuto da suka furfuta sai aka samu du'a ta hilfil fadol din kamar yadda za mu bayyana su a nan gaba ma'ana su ne waɗanda suka haɗa kai suka nemi suka nemi a zo a hadu domin a kawo karshen irin wannan hali na zaluntar wani a cikin garin Makka. Wannan kabilu ko wanda suka yi kira a zo a yi haka kuma daga Banu Hashim, wato dangin manzo sallallahu alaihi wasallama da Banu Abdulmuttalib. An gane da aka ce Banu Hashim ana nufin jikokin Hashim, aka ce Banu Abdulmuttalib ana nufin jikokin Abdulmuttalib. Banu Abdulmuttalib har da shi manzo sallallahu alaihi wasallama ce. Banu Hashim kuma su Hamza su Abbas ne su Abu Talib. Sannan daga ciki akwai Banu Asad, akwai Banu Zuhra, akwai Banu Tayyib. Waɗannan kabilu manya-manya guda biyar su ne suka haɗu suka ce to ku zo a haɗu a yi alƙawari duk wani mutumin da ya shigo Makka in waninmu ya zalunce shi za mu haɗu mu ƙwato masa da haƙƙinsa, ko da ma ƙwato masa haƙƙin naki ɗin zai kai ga tada yaƙi. An gane ai. Wannan ma dalilin kawo wannan kusa kasancewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya halarta, domin Banu Abdulmuttalib suna cikin waɗanda suka yi kira a zo a yi wannan yarjejeniya. Shi kuma yana ɗaya daga cikin Banu Abdulmuttalib. Yake cewa hadartu hilfan fadul lau tu'itu ilaiha fil islami la atartu. Yake na halarci hilfan fadul, yake da za a kira ni da in zo na halarta cikin irinsa a cikin musulunci lokacin da musulunci ya zo, yake da zan ansa domin abu ne mai kyau. An gane. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda za mu yi bayani a gobe. A cikin mujtama'ar Larabawa duk wani abu na kirki na alkhairi aka neme shi zai shiga, duk wani abin da ya nasu ne na jahiliya to baya ci, wato ba zai shiga a yi da shi ba. Kasancewa wannan hilfin fudul haɗin kai ne akan kwatowa duk wanda aka zalunta a masa haƙƙi, yadda abu ne na kirki sai ya halarta shi ba. Yake ko da za a neme shi bayan zuwan addinin musulunci yake da zai halarta sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya kasance ne a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake da shekara 20, a kaunin waɗanda suke cewa ya kasance gabanin su yi aure ne da Khadija, wanda shi ne kaunin raji, kaunin wanda ya fi inganci. Har ma wasu suna cewa an yi hilfin fadul ne lokacin yana da shekara 14, wasu ma suna cewa a lokacin yana da shekara 15. Sannan kuma daga cikin abubuwa waɗanda suke muhimmai wanda suka faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ya girma ya zama saurayi, wato a sabanta gina ɗakin Kaaba. Kasancewa Larabawa sun ga irin matsayin da shi manzo sallallahu alaihi wasallama yake da shi da amincewarsa, musamman lokacin da suka ga Abu Talib ya zo ya tabbata abin da ya ga mahaifinsa yake yi na neman shayar da mutanen Makka da ruwan sama da manzo sallallahu alaihi wasallama. A idanun Quraishawan Larabawa Abu Talib ya ɗau manzo sallallahu alaihi wasallama ya je da shi wajen ɗakin Kaaba. A wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama ya daga kai yana kallon sama, nan take aka yi ruwan sama mai yawan gaske cikin lokacin da Abdulmuttalib ya yi amfani da manzo sallallahu alaihi wasallama ya roƙi ruwan sama, kuma aka yi masa ruwan sama. To haka nan a lokacin Abu Talib dan ya ga mahaifinsa Abdulmuttalib yana yin haka, shi ma ya maimaita, kuma aka zo aka yi ruwa mai yawan gaske a Makka. Wannan baki ne shigan neman ruwa wanda Larabawa suke ba da. An gane ba ta wannan hanya ba ne. Wannan hanya na neman ruwa istisqa a zogon ɗakin Kaaba, a yi amfani da wasu yara a roƙi Allah ya kawo ruwa. Abdulmuttalib shi ne ya fara, da ya amfani da manzo wanda suke kewaye da yake kewaye da yara, ya je ya yi addu'a aka yi ruwan sama. Shi ma Abu Talib dan ya ga Abdulmuttalib ya yi haka ya zo ya maimaita shigan irin wannan. Amma su Larabawa a lokacin da suka buƙaci ruwa ba haka suke yi ba, suna nemo raƙuma ne. Idan suka nemo raƙuma su ware su su ɗaura su kan duwatsu ko wani waje na musamman su ajiye su, sai su cinna masa wuta, wuta yana ƙona su a wannan lokaci suke ganin cewa hakan shine hanyar samun ruwan sama. An gane ai. Abin da yasa suka gaji wannan abu shine daga cikin ran wasu annabawa waɗanda suka gabata, a duk lokacin da ka ware sadaka za ka ajiye shi ne, idan wuta ya zo ya cinye wannan sadaka Allah ya karba. Idan kuma ka ajiye sadaka ko ma wani irin nau'in sadaka ne, ba wutan da ya zo ya cinye shi to Allah bai karbi sadakar ka ba. Haka suke so daga kowane irin waɗannan aƙidu ne da ya rage a cikin suka tarar suke yi, suke neman ruwan sama a lokacin da ruwan sama ya yanke musu da irin wannan nau'i na talbi. Amma shi Abdulmuttalib ya canja wannan salo, ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana yaro da yara ya roki ruwa, aka yi ruwa shi ne shi ma Abdulmuttalib ya maimaita. Ganin tsawaitawa a kan idanunsu wannan abu ya kasance, sannan kuma gina ɗakin Ka'aba wani abu ne wanda yake da muhimmancin gaske, yana da muhimmancin gaske. To sai suke so manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi musharaka ya zo a gina ɗakin Ka'aba da shi. To wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama baya nan, sai suka zo suka shiga shawarwari yaya za a yi a gina shi wannan ɗaki da Ka'aba, ya za a gina wannan ɗaki da Ka'aba. Shi kenan akwai wata macijiya, wannan macijiya tana nan a wajen a bangaren kudu na katangan ɗakin Ka'aba. A duk lokacin da za a zo a taɓa wannan ɗakin Ka'aba, wannan macijiya za ta kawo wanda ya kawo wannan ɗaki ɗin haji. Sakamakon haka da suka taru suna shawarar gina rusa ɗakin Ka'aba a ƙara gina shi. To sai wannan macijiya wacce take kare ɗakin Ka'aba ɗin, ko duk wanda ya kusance ta take ƙoƙarin haɗe shi, sai wani tsuntsu daga sama ya zo ya ɗauke wannan macijiya ya yi sama da ita. Da ya sama da ita sai Quraishawa suka ce, to wannan yana nuna Allah ya amince da mu rusa ɗakin Ka'aba mu ƙara gina shi, domin ya ɗauke abinda muke jin tsoro. Sanadiyar gina ɗakin Ka'aba da za su yi, ɗakin Ka'aba a wancan lokaci ba shi da rufin sama, an kewaye shi ne haka, saman ba a rufe shi ba, haka aka gina shi. A cikin ɗakin Ka'aba kuma sun tara gwanagwanai da dukiya masu yawa. Sai wasu ɓarayi cikin dare suka zo suka sace wannan dukiyar gaba ki ɗaya ta sama. Sai ya hau ya turo ciki yake miƙawa sauran, suka kwace dukkan gwanagwanan da yake cikin ɗakin Ka'aba, wace gari da aka buɗe ba komai a ciki. Suka shiga bincike suna ta nema, sai suka zo suka rasa waɗannan ɓarayi waɗanda suka yi wannan ƙata. Amma aka zo gidan wani da ake kiransa Bray, aka zo gidansa sai aka samu wannan kaya waɗanda aka sata daga ɗakin Ka'aba. Waɗanda suka sato ne suka kawo gidansa, in ma da saninsa da haɗin bakinsa aka yi wannan sata, ko a rashin saninsa aka kawo aka aje. To su Quraishawa sai suka ga cewa ba yanda za a yi a yi sata ta haji a gidanka ba ka da hannu. Saboda haka suka kama shi wannan duwai da suka kama shi suka yanke masa hannu. Yana ɗaya daga cikin shekarun ko abubuwan da Larabawa suke yi lokacin jahiliya, addini ya tabbatar da su idan mutum ya yi sata a yanke masa hannu. Suka yanke wa shi wannan duwai hannu, sakamakon a gidansa ne aka zo aka tarar da wannan kaya da aka sata. Wannan ya sa su suka ga suna da buƙatar a rufe saman ɗakin Ka'aba. Ana da buƙatar a rufe. Abu na biyu kuma daga cikin sababbai da ya sa za su rusa ɗakin Ka'aba suna ne, ruwa ya zo mai tsanani sai ya ɗan rusa wani ɓangare ko ya raunana shi daga cikin katangan shi ɗakin Ka'aba ɗin. Waɗannan abubuwa da suka haɗu, rashin rufe saman ɗakin Ka'aba da kuma ruwa da ya ɗan ɓata wani ɓangare na ɗakin Ka'aba, suka ce to lallai ne dole mu haɗu mu gina wannan ɗaki ɗin. To sai wani da ake kiransa Wahab bin Amr sai ya fusgo wani yanki daga cikin wurin da ruwa ya lalata, ya dauko wani dutse daga cikin duwatsun da ruwa ya dan fito da su ya lalata daga cikin katangan filakin Kaaba yana fuskowa wannan dutsen da ya fusko to sai ya kushe a hannunsa sai ya koma gurin sa daga shikenan sai ya tara su yake ya kurai yake la tudkhilu fi dina'iha kasba baghin wala bai'a riba yake kokarin tawa yake kada ku kukura a dukiyar da za ku yi amfani da shi ku gina dakin Kaaba ku shigar da kudin da kudin karuwanci ko kudin da aka samu shi ta hanyar karuwanci ko kuma kudin riba ko kuma duk wani kudi na zalunci wanda ba na halal ba kar ku shigar da shi a ciki ya fahimci haka ne ta hanyar wannan dutsen da ya fuskoko kuma dutsen da kansa ya kufce ya ce koma wurinsa na da to sakamakon haka ne suka ga sai kufa kamar yanda ainihin aka sani ne laraba yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi mu'amala da riba ya yaɗu a cikinsu irin riban da suke yi ne wanda har a yanzu ake kiransa ribar jahiliya an gane ribar jahiliya sai in baka naira 100 baci a wata za ka biya ni idan wata ya yi baka da shi sai ka ce to in ka yarda ka je wata biyu amma 200 za ka bani in wata biyun ma ban samu za ka ce je ka ba ruwana amma kowanne wata dai 100 zai karu sai da riban da suke yi kenan kadan ne daga cikin larabawa waɗanda ba sa wannan riba har Allah ya hana su yake ya yake ya hana wannan riba yake la ta'kulu riba a ba'atan mudafa saboda haka shi wajibi ne yake kada ku kura duk wani kudi na haramu ku fitar da shi wajen gina shi to dan haka samun kudin halal din a cikin su wani abu ne wanda yake da wahalar gaske sai suka raba ainihin gina dakin Kaaba din kashi kashi bangaren ainihin bangaren kofar dakin Kaaba sai suka bar gina shi wa hannun banu Abu Munaf da kuma banu Zuhura bangaren kofa wajen kaure kenan sai kuma tsakanin hajar lafiyar da rukunul yamani wannan tsakanin kuma sai suka barwa banu Mahzum da kuma wasu kabilu daga cikin kabilun larabawa su za su gina tsakanin hajar lafiyar da kuma rukunul yamani sai kuma rufe saman dakin Kaaba kuma sai suka barwa wasu kabilu guda biyu su ne banu Shams da kuma banu Sulaym su ne suke da nauyin ko hakkin rufe saman dakin Kaaba sannan kuma tsaga shi dutse din da rusa shi suka daura wa hannun banu Abdullah suka kasa dakin Kaaba din kashi kashi kowa bangaren da aka yanke mata da dukiyarsa na halal zai gina wannan bangare din to sai suka ga to bai zai yiwu a gina dakin Kaaba ba a gyara shi sai an rusa dakin Kaaba to wa zai rusa shi kowa yana tsoro kowa yana tsoro kada mu rusa shi mu taba shi sannan kuma wani ya zo ya sani wani abu ya zo ya sani kowa yana tsoron haka to sakamakon haka sai Al-Walid ibn Mughira sai ya dauka sarinsa ko kuma tarkanyansa ko kuma abin fara sai ya ce Allahumma la tura Allahumma la nurid illa alkhair sai ya fara faran dakin Kaaba da ya fara rusa shi sauran kwarikawa suna zuba masa ido suna kallo me zai same su suna ganin duk wanda ya taba dakin Kaaba da rusa shi sai wani abu ya same su ya ci gaba da rusawa zuwa wasu lokuta ba abin da ya same su shi kenan sai suka ce to wannan yana nuna Allah ya amince da aikin da zamu yi kawai kowa ya zo a ci gaba da ainihin rusawa a nan ne suka ci gaba da ainihin rusa dakin Kaaba din da suka rusa shi kamar yadda Ibn Hisham ya rawaito mana a cikin sirarsa suka sanar da asasin da Annabi Ibrahim alayhi salam da ɗansa Isma'il suka gina ainihin dakin Kaaba sai suka dakata wato foundation din inda Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suka saka na Kaaba da suka tarar da wannan sai suka tsaya to da wani bangare daga cikin wannan asasin ya fuske to sai suka ga wani takarda a rubuce takarda ne a rubuce kuma larabawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su ne al-ummiyun ne ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba amma hadda to ko dawa za a kara komai za su iya haddace duk abin da ka faɗa yana na akan su kamar kwamfuta za su haddace amma in kake karubuta bakiya ba kana tsarufe ka karanta bakiya ba sai daga takarda wannan takarda rubutun da aka yi an rubuta shi ne da yaren Suryaniya kikana take ce to har mu ci gaba da wannan aiki sai mun samu wanda ya iya karatu ya karanta mana muga menene a ciki kun ga menene ne daga ciki hankali da dabara da hangen nesa da Larabawa don samun wannan takarda yana nuna samun wannan takarda yana nuna akwai wani abu kikkar suka binciko wani bai hude kun san mata ba ya rudawa sai wanda ta zo ta tsunci ko wani abu wanda shi ya iya karatu aka nemo shi aka baki wannan wato wannan takarda ya karanta sai a cikin takardan aka ga an rubuta anallahu rabbu bakka yake kamattuha yawma khalaqtu samawati wal arda wa yawma sawwartu ash-shamsa wal qamar abin da yake rubuci a cikin wannan takarda kenan kamar yadda Ibn Hisham ya rawaito ma'anar wannan yake ni ne Allah ubangiji makka wasu suka ce bakka lugha ce ta sunan makka wasu suka ce bakka suna ne na ɗakin Ka'aba wannan ma'ana shi ne zai dace da ainihin wannan wato yake khalaqtuha yawma khalaqtu samawati wal ard na halicci makka ne ko na yi makka ko na sa ko na ajiye ɗakin Ka'aba tun a ranar da na halicci sammai bakwai da kuma ƙasai bakwai tun a ranar da na sawwara wata da rana to sai suka ga ba wani abu ne wanda ya hana a ci gaba da wannan aiki ba kusan ma maganan yana ba da ishara ne na halarci yin wannan aiki din sai suka ci gaba da ainihin yin wannan aiki suka fara ji kowa da ɓangaren da aka bashi gina ta wannan da ya gabata da aka je aka gama ainihin wannan gini kowa ya gina ɓangaren da aka bashi to sai kuma wani abu guda ɗaya muhimmi wanda ya rage mutu wannan abu kuwa shine tsara hajarin aswad a wurin da yake saboda hajarin aswad wani dutse ne wanda ya daraja mai kima kowanne kabila suna ganin cewa in su ne suka tsara wannan hajarin aswad har zuwa zamanuka aru-aru to ƴaƴansu da zuriyarsu za su samu wannan daraja ɗin saboda su mutane ne Larabawa masu son alƙari ai mu ne ai kakanninmu ne suka tsara hajarin aswad wannan alƙawari kowa yana so to sai aka fara kace nake aka fara rigima kamar yadda su abu kalilan za su fara rigima a zo a fara yaƙi har banu sai banu abdudar wasu kabila ne suka ɗauko jini a daro suka cika daro da jini suka zo suka tsoma hannayensu wannan Larabawa suna yin haka ne wato a lokacin da suke so su nuna wa abokan gabansu cewa lalle yaƙi dai sai an yi ba gudu ba ja da baya saboda haka su banu abdudar suka ɗauko jini a daro kan aske suka zama hannayensu cikin jini ma'ana duk wanda bai janye musu sun ɗaura wannan hajarin aswad ba to za a yi faɗa za a yi kare jini firi-firi da shikenan abu ne ya kawo hayaniya ko an yi aiki alkhairi an gama wannan abu kuma shi ya kawo cikas sai wani da ake kiransa Abu Umayya bin Mughira sai ya tsaya ya yi tunani mutum ne mai fikira da tunanin gaske sai ya ce to ya ce ayyuhal arab kifu wa aslidu al'amra ila awwali dakhili yake Larabawa ga baki ɗaya ku tsaya ku yarda da wannan hukuncin da zan yi shi ne ku tsaya ku dakatar da yin komai kawai duk wanda ya fara shiga duk wanda daga cikin masu shigowa duk wanda ya fara shiga wannan ɗaki ko wannan waje to ku amince shi ne zai yanke hukunci zai ba da shawarar yadda za a warware wannan hikima kaga wannan shawara ne mai kyau ta cika na sai aka ajiye aiki aka dakatar da komai aka zauna ana jira wane ne zai fara shiga kowace kabila tana fata dama wanda zai shigo ɗin daga cikin kabilar su sai manzo sallallahu alaihi wasallam aka hango shi yana zuwa alaihi salatu wassalam ana hango yana zuwa ana ganin shin ko wani zai zo ya riga shi ne kika da bari ne zo sai ba wanda ya shigo sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya shigo sai suka ce rabina jirani ma dama wannan ne wanda mu da kanmu muka baki lakabi na al'ami dan ba mu taba sanin sa da wani hali mara kyau ba mu muka baki wannan lakabi mun amince da dukkan hukuncin da zai aikata sai aka bar wannan lakabi ga baki dai a hannun sa sai ya daga kansa sama lokaci kadan sai ya tunani sai ya tunani sai ya ci a kawo masa katon mayafi aka kawo masa mayafi kato shi kenan sai ya dauki wannan hajar aswad din sai ya daura shi kan wannan mayafi din sai ce kabilun nan gaba ki dai duk zo ki kewaye wannan mayafi su ri dake baki 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 an gane alayhi salatu wassalam kamar wannan wannan shirikin ne a ce a haji takardar nan akai a ce to duk kabilun da ake wannan kake nake da su kowanne ya zo ya kakkama gefe gefen wannan mayafi kaga kenan kowa zai samu inda zai kama duk suka zo suka kama gefe gefen wannan mayafi sai yace ku daga sai suka daga shi har ya kai inda ake ajiye shi alhajar aswad to suna cewa wannan waje da hannunsa ya dauki shi hajar aswad din ya daura wajen sa abin da ake ajiye shi alaihi salatu wassalam ya kwantar da wannan tarzoma wanda saura kadan ya janyo yaki wannan yana nuna hikimarsa da dabararsa kuma yana nuna shimfiɗa ne na shi ne zai zo ya jagoranci waɗannan kabilun gabaki ɗayansu alayhi salatu wassalam a lokacin da aka yi wannan wato aka gina ɗakin Kaaba yadda muka bada cikakken tarihi na gina shi manzo alayhi salatu wassalam yana da shekara 35 ma'ana saura shekara 5 a aiko shi da risala da kuma annabta alayhi salatu wassalam to shi ne za mu tsaya a nan a gobe insha Allah za mu yi bayani a kan halayen manzo sallallahu alaihi wasallama kabla risala wato gabanin a aiko shi da manzanci da kuma abin da yake faruwa a lokacin da ya fara zuwa karo dira wani kogo wanda yake zuwa domin yin ibada tafta mala'ika ya fara saukowa a gare shi da kuma kissa ta fara saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallama wahayi har zuwa fatratul wahayi wannan abubuwa da na ambata insha Allah su ne gobe za mu karanta su domin muna karanta abubuwan ne daki daki har mu kara ta tarihi manzo sallallahu alaihi wasallama insha Allah subhanahu wa ta'ala kike kamar yadda mutane suka bukata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.